Daga ciki akwai cutar kazuwa da cutar kurajen jiki da dai sauransu.
Sai daga Nuhu Saluhu Shiko inda yace salam yau da gobe. Gaskiyar magana ambaliyar ruwa tana haddasa cututtuka da dama kamar amai da gudawa da cutar malaria da kuma cutar hawan jini ku huta lafiya.
To sai kuma amsar Ibrahim Salisu dan Kaduna tare da Sani Katsin Garkuwa Bauchi. Allah sa na faɗi sunanka daidai Sani. Inda suka ce eh hakika yau da gobe mu abinda muka san ambaliyar ruwa na haifarwa shine amai da gudawa wanda daga ƙarshe yakan zama sanadiyar rasuwar mutane. To amma za mu kasance tare da ku don jin ku akwai wasu cututtukan da bamu san da su ba.
Cututtukan dai suna da dama kamar kwalara da sauransu. Fatan mu dai shine Allah ya kare mu. Sako daga Shehu Adamu Rijau.
To sai kuma amsar Safiyanu Muhammad Magariya inda yace yau da gobe gaskiya abin da yawa dan an ce mutuwa ta fada kasuwa. To akwai amai da gudawa da sauransu. Allah dai ya kare mu. Amin summa amin.
Sai Yusuf Liman Sansan dinda yace salam yau da gobe. Gaskiya cututtukan suna da yawa amma na san akwai kwalara wato amai da gudawa. Sauran kuwa maji daga bakin likita.
To sai kuma amsa na gaba daga wurin Babangida Alhaji Nushiya wace kan dalibi a Jami'ar Maiduguri. Shi kuma yace assalamu yau da gobe. Cututtukan dake yaduwa sanadiyar ambaliyar ruwa sune kwalara, zazzabin ciwon sauro wato malaria da dai sauransu. Sauran bayani kuma za mu kasance da ku ta radio domin jin cikakken bayani daga bakin masana.
Amsar mu ta gaba amsar haɗin gwiwa ce daga Sirajo Mustafa Kawu da Murtala Ibrahim Zangon Daura inda suka ce ko shakka babu akwai cututtuka masu yawa da yake yaduwa kamar irin su kwalara da cutar sanyi. Mun gode.
To zare kinga kuma ga amsar Yahaya Danno Azare. Shi kuma yace eh to cututtukan dai sune cutar kwalara da sanyi da kuma kuraje
sai prince tasi ibn abdullah azari inda yace yau da gobe da farko akwai cutar kurajen jiki wato kazuwa sannan akwai zazzabi mai zafi sai dai mu yi addu'ar Allah ya kare mu da ambaliyar ruwa amin
to sai kuma amsar adamu abubakar shi kuma yace kamar su kwalara amai da gudawa da sauransu
sai daga mustafa mai daikos daga jihar katsina inda yace assalamu yau da gobe ikon Allah hakika ambaliyar ruwa tana sanadiyar samun kwalara da sauran cututtuka daban-daban muna tare da ku a radio danjin ta bakin likita ku tashi lafiya
to sai kuma amsar mu na karshe a yau daga wurin Aminu Adamu Malam Maduri shi kuma yace salamu yau da gobe ikon Allah to kamar su amai da gudawa da ma sauran wasu cututtuka da dama to mun gode ku ci gaba da amsa mana tambayoyin mu
yanzu kuma ga wakilin sashen Hausa Babangida Jibril dauke da rahoton da ya hada mana
a ranar Litinin da wannan mako ne dai aka waye gari da ruwan sama kamar da bakin kwarya a birnin Lagos ruwan da kuma ya haifar da ambaliyan da ya jawo karyewan bishiyoyi da turakan wutar lantarki da kuma ambaliya a tituna da gidajen mutane ko da yake ba a samu hasarar rayuka na jama'a ba sakamakon wannan ruwan sama amma kuma masana harkokin yanayi na alakanta ambaliyan ne akan alamun dumaman yanayi da kuma laifin mutane da ke barin gudanar ruwa ba tare da tsafta ba sau da yawa dai irin waɗannan magudanan ruwan na kasancewa ne a toshe da ledoji da kuma shara da bil'adama ke samarwa ga dai ra'ayin wasu mazauna birnin na Lagos game da wannan ambaliyar ruwa da aka fara damunar wanda wasu ke ganin akwai aiki a gaba idan aka dore a hakan ba tare da gwamnati da jama'a sun dauki matakan da suka dace ba to ya sunanka
sunana Muhammad Usman Baza
to kana zaune a yankin Jaba inda ake kukan cewa kaman ana samun ambaliyar ruwa ku wannan yankin naku ana samun ambaliyar ruwa
wani zubin an kan samu ina zaune a yankin Jaba gargashin Ghana Kwata an kan samu flood sometimes idan za a sake ruwa amma in an ka sake gwamnatin ya kan fadi a week kafin a sake and sometimes don ba ti shiyo min ye so gwamnati ta kan taimaka idan flood din ya faru amma a hawan talaka to an bai man lost awon kan ni ba gwamnati sha mun ko sur ma ke shi bo shi ya kowa amma mun try our best mun sha
to ya sunan malama
sunan Muhammad Rajo
to amma zan kana manomi ya kuke fama da ambaliyar ruwa
to gaskiya ambaliyar ruwa sai dai hakuri ko ba gaskiya ba dan abinda Allah ya riga kawo sai dai kai hakuri da bisa ga ambaliyar ruwan nan muna samu ambaliyar ruwa sosai sosai
akwai mataki da gwamnati ke dauka na taimaka muku
to lalle mataki kan akwai gwamnati da yawa wasu suna taimako wasu ba su cika taimaka sosai ba ko ba gaskiya ba dan hakika zaka ga wasu gwamnati ga su za su nemi wanda ambaliyar ruwan ya shafa su taimaka musu wasu kuma ba za su nema ba a taimaka musu jama'a
to a bana ana ta gargadi cewa mutane su yi tarar domin akwai ambaliyar ruwa gashi ya fara banna ma ya kuka ji
to gaskiya ba mu jira din wannan abu ba kuma gaskiya gine-ginen da ake a kusa da hanyar ruwa bai da kyau don ya kamata in mutum zai gini ya nemi gini inda ya kamata ya je ya gini nashi ko ba gaskiya ba a danta hanyar ruwa bai da kyau mutum ya je tare shi ya je ya gida nashi ko ba gaskiya ba
sunana Haruna Mustafa
to Malam Haruna me zaka ce game da batun ambaliyar ruwa da aka fara yanzu haka wasu jihohi na Najeriya musamman Lagos
ambaliyar ruwan nan je kowane shekara ana experience din shi kuma wani shekara suka gan shekaran nan ma ya fi muni dalilin abubuwan da yake sa sai ka gan wani shekara ya fi muni irin wasu gotoci number 2 da suke ginawa a dinga ce ma mutane ana shawada abun gan kansu cewa su daina zuba abubuwa hanyar magudanar ruwa yana toshe hanyar da ruwa zai zo yi ka gani irin wannan abubuwan ma ba sai an fada ma mutum ba illa ne ga mutum kuma dalilin soro din nan abubuwan nan suna causing abubuwa da dama disease da bai da kyau ga illa ga mutane da suke zama wajen nan to a shawara na dai dan Allah da annabi ana ce ma mutane da suke zama kauyen Lagos din nan ayi kokari a tsaftace muhalli kamar lokacin da ake sanitation lokacin da akwai sanitation zaka ga kowanne rasabar za a kebe cewa yi rana kaza ayi sanitation waje kuma ka ga wannan abun da ake ta yi wallahi abu ne mai kyau in gwamnati za ta iya dawo da shi abu ne da yake cigaba ga mutane sosai a wajen mazaunin su environment namu
kana ganin kaman jefar da yar leda leda nan da ake yana taimakawa kenan
eh yana taimakawa sosai dan leda misali yanzu ko ya taru a waje daya a kasa ma kasa yazo ya hau kanshi sai ka ga ma yafi shekara wajen 30 ledan nan bai komi bai zama komi ba yanda ka sa shi zaka zo ka ganshi saboda bai jikin wannan ma ya nuna ma cewa yana toshe magudanar wajen ruwa a kicire wayannan ledoji ruwa ya samu waje ya gudana ya je ya zuba wajen da ya kamata ya zuba amma yana toshe wannan ka gani illa ne da wasu wari-wari abubuwan nan da ma za mu ta dinga inhaling kuma mutane daban-daban ne wani zaka ga ma da kashi suna yi a leda suna zubawa na ranar irin wannan abu muna zama a waje environment da ya kamata mu tsaftace muhallinmu.
Okay, government did you work with the city to clean up as they clean up as they throw away the entire gutter whether next to the gutter you come block you come too much
people be throwing dirty for inside the gutter or the streets when rain fall they'll be throwing inside the gutter something like that is no good.
Sani na daya daga cikin dalilan da ake alakantawa da ambaliyar ruwan sama da kuma kwararowar hamada ko a kwanan nan ma dai sai da masana yanayin tarihin kasa da kuma teku suka ce kafin nan da shekara ta 2050 tekunan duniya za su cika su kuma batse sakamakon narkewar da tsaunukan kankara da ake da su a duniya ke yi sakamakon dumamar yanayi abinda zai iya maida wasu birane da ke kusa da teku irin su Lagos tarihi. Farfesa mai sadauki Shehu Malami ne a bangaren dumamar yanayi na wata cibiya da ke kula da yammacin Afirka a jami'ar kimiyya da fasaha da ke Minna kuma a can baya ya min karin haske akan illolin dumamar yanayin da kuma matakan da ya kamata a dauka domin kaucewa ambaliyar ruwa da kuma kwararowar hamada.
So abinda da suke haifar da wannan dumamar yanayin kenan wato zafi ne. Zafi ne sai kaga doron duniya tana daukan zafi a hankali a hankali a hankali kuma gaskiya ba wai zafin da muke ji ba yanzu ga haka in ka duba wasu wurare guda biyu inda muke cewa wato North Pole wato can bangon duniya yawa ta arewa sannan kuma bangon duniya kuma ta kudu South Pole to muna da kankara da yawa a wurin nan to imamin yanayi din nan yana sa kankaran nan suna nan suna ta narkewa to in kuma suka narke mene zai haifar sai kaga kogi da su teku suna nan suna kara wato zaga ambaliyar ruwa in ka je Lagos yanzu nan in ka je Victoria Island sai ka ga cewa wato in ka duba gefe-gefen teku din nan ana aje wannan yashi da ake zuba cikin buhuna kaga an tara su haka su yi layi dogo haka yawa har kaga ya zama kaman wato yana katange ko kuma yana kare wato teku daga shigowa ko ya shigo hanya ko kuma shigo gidajen mutane to irin wannan ne zai ga ya sa teku da su wato ruwa ko kuma rafi suna kara ambaliyawa yawa to irin ababan da suke haifarwa kenan sannan kuma banda wannan kuma to gaskiya dumaman yanayi yana sa mu cikin wani hali dan saboda yanda muke shuka da muke girbewa ya shafi noma gaba daya sannan kuma hatta da wato yanda ma ake tafiya da jiragen roma ya shafe shi inda kuma ake tafiya kuma da jiragen sama shi ma ya shafe shi wato abinda zamu iya yi da zamu rage wannan dumaman yanayin din saboda kashin gaskiya suna da yawa na daidai dole ne mu tabbatar cewa wato mun daina yanka da zuzzuka wato su itatuwa ne da manya din da kananan sannan kuma mu tabbatar cewa wato yanda muke noma wato bai zamanto cewa muna nan muna bata yanayi ba kasan idan mutum zai shiga gona yanzu da zaka wasu sun banka mu daji wuta cewa wai wannan tokan nan shine kuma taki yawa to wani sa'ilin kuma sai kaga cewa an shiga daji ana nan kawai ana ta sarar itace kaga mutum ya dauko wannan katafilan nan ya sa ta kawai a cikin daji kawai ayi ta noma to kaga wannan kuma yakan kawo zaizayen kasa kenan ko yawa desertification to wannan desertification din kuma shi ma karan kansa yana kara haddasa dumamin yanayi yawa to dole ne mu yi la'akari
idan a bangaren ta da tabinta sule kwararra ce akan harkar yanayi a ma'aikatan muhalli ta kasa kuma ta yi bayani kamar haka game da illolin da ke tattare da dumamin yanayin da kuma ambaliyar ruwa
wannan illa ce yanke bishiyoyin nan da ake yi duk shine ya kawo dumamin yanayi kankara ta narke ruwa ya yawa a sama shikenan ya zo kuma an zo hadari ya tashi zaka ga ma irin ma ruwan da ake yi ma da iska da abubuwa dai ga su nan in aka dinga ruwa sai ka ga ta mamaye gonaki to irin wannan duk bishiyoyin nan da babu da za su kare wannan sinadarin da ake cewa ozone layer to duk shine ya jawo mana wannan
to ko wani mataki hukumi suke dauka na magance matsalar ambaliyar ruwa da kuma tallafi ga waɗanda irin wannan iftila'i ya aukawa ga dai jami'an hukumar bada agajin gaggawa a Najeriya da ke kula da shiyar Lagos Malam Idris Abubakar Muhammad
a wayewar Litinin 20 Mayu an samu ruwa mai karfi wanda kuma yake tare da iska ita ma mai karfi a nan garin Lagos to a dalilin wannan an samu ainihin ambaliyar ruwa a unguwanni daban-daban da kuma faduwar itatuwa da kuma turare na layukan sadarwa musamman a unguwannin Lekki Victoria Island Agege Abulegba Ikotun da kuma sauran unguwanni daban-daban halin yanzu muna aiki da hukumar bada agajin gaggawa ta nan jihar Lagos wato Lasema saboda mu haɗa alƙaluma na ƙididdigar mutane da suka yi asara a dalilin wannan ruwa da aka yi mai ƙarfi a nan garin Lagos har kullum kuma muna ba wa mutane shawara cewa mutane su guji yin gini a kan layi na magudanar ruwa haka kuma mutane ya kamata su tsaftace mahallansu haka ne za mu taimaka wa kanmu da kuma hukuma wajen ainihin magance irin asara da aka samu a duk lokacin da aka fara ruwan sama a manyan garuruwan ba ma Lagos kaɗai ba a kusan duka manyan garuruwanmu da kenan ƙasar nan tamu Najeriya.
Masana dai na ganin idan ana buƙatar samun nasarar magance matsalar dumamar yanayi dole ne a kafa dokoki na alkinta muhalli sai dai a cewar Professor Sadauki ba nan gizo ke sakan ba a Najeriya.
Kasan wato dokoki a Najeriya suna da yawa ni na imanin cewa da kin zaka samu wata ƙasa wanda take da dokoki da yawa kamar irin nan na Najeriya amma wato abi dokan ne shine matsala
yanzu dai hukumomin tarayya da na jihohi sun tashi tsaye wajen fadakar da jama'a musamman waɗanda ke gabar ruwan kasar da su shirya tunkarar ambaliyar ruwan sama kamar da bakin kwarya kuma mafita gare su shine su tashi daga inda suke dake gabar ruwa zuwa tudu ko hakan ya kai su ga tudun Muntsira bayan ya jibrin murai Amurka daga Lagos.
To har yanzu dai ana tare ne da sashen Hausa a cikin shirin yau da gobe ga hirana da likita Dr. Sani Garko na asibitin koyarwa ta Jami'ar Ahmadu Bello.
shi ambaliya ta ruwa matsalar da take faruwa makasudin matsalar shine ruwa da ambaliya zai je bego ruwa da yake cikin kwata da ruwa da yake cikin wata filin ban daki da so kawai ya hada shi da ruwan pompo ko kuma ruwan rijiya da ake sha sai da mun cewa kwayoyin cuta da cikin so kawai da kuma wanda suke cikin kwata da sauransu sun shiga ruwan da jama'a suke diba su sha saboda ci gaba da rayuwa to wannan shine ummul abahitu yin kawo matsaloli idan aka samu ambaliya ta ruwa amma akwai ciwon da ake nufi waterborne disease wanda kuma kawai ruwa ne ya zama sanadiyyar ya dauki ciwo daga nan ya kai can babu ambaliya
to ka ga mun samu karuwa
haka dan idan akwai ambaliyar ruwa abin da yake faruwa shine cuta da suka fi damuwa shine kwayoyin cuta su shiga wata kila ayan hanji su hayayyafa su kawo ciwo na gudawa ko kuma ciwo na gudawa da amai daya kenan na biyu za su iya kawo cututtuka waɗanda suke za su iya shiga jini su kawo matsala wannan shi ne saboda shi ainihin bayan gida ɗan adam da kwatanni suna ɗauke da kwayoyin cuta wanda za su iya shiga cikin jiki su yi tasiri su kawo matsala wanda yake cututtukan nan za su dangantaka da irin yanayin shan ruwan da gudanarce ruwa da mutane suka yi sanadiyan wannan ambaliya da sannan kuma ba ya tsaya a nan ba saboda akwai datti misali da watakila makattun dabbobi haka watakila har ma kamar haka ambaliya ta zama makabarci zai je kwaso watakila ɓangaren jikin mutum da sauransu wanda ya fara rufewa to wannan yana zama mai cutarwa ga ɗan adam idan ya zama na cewa watakila an samu an sha. Yanda ake ruwa yake haduwa shi ne in ya shiga rijiya misali wannan ba wani matsala za a jawo kowa ya gane to amma pompon mu yawanci idan aka zo a yawancin Afirka misali kamar mu a Najeriya yawancin pompunan mu yanda ake fakin dinsu su ainihin pipe din suna da matsala zo da yawa za su yi ci a lungu sai ga ruwan water board ya zo amma yana kiri ta gefe yana gaba. To once aka ce babu ruwa a wannan pipe din kasa zai zama na ruwan kasa ya zo sai fridge da kuma baya kuma sai wannan dattin sai ya shiga cikin wannan pipe din ya jira ikisan da wata abu da karuwa sai fara wanke wannan datti ne kan kamfan mutane idan ya yi datti da yawa wata kila a gane a kusha amma idan da ya ba zai zama ya sirka a cikin ruwan ba za a fahimce shi ba kawai sai mutum ya ji ya samu illa sau da yawa wata kila mutane za su tuna cewa ana kawo ruwan pompo wani lokaci bayan hana zai tsawon lokaci ba a kawo ba sai mutum ya bude zai ga dattin makanikai ko mai ko wani abu ya ɗebo daga inda ba ta yi ruwa ya shigo falansa ko ya shigo kicin ko ya shigo banɗaki da sauransu waɗannan asu ne abubuwan da zan faru idan aka zama irin ambaliya ta ruwa a misali ko na ɓangare ne duniya.
To madalla tambaya na kuma na gaba shine wani irin rigakafi mutane za su iya yi saboda kar su kamu da waɗannan ƙwayoyin cutar tunda abu ne da ke faruwa kowane shekara musamman ma ta kudancin ƙasar mu kamar Lagos.
Masha Allah idan damuna ta doso kowa sai ta naji ruwan da zai sha ya killace shi a guri ko da ambaliya ta zo a kiyayi shan ruwa daga wajen shi ɗiban ruwa na al'ada misali pompo da rijiyoyi da muke da su sai a yi kokari a samu ruwa ko da ciwa wata ina misali ko ruwan roba ko mutum idan ana zaman lafiya babu ambaliya ba za a tara ruwan sai ta kawai ta yi ruwan sama ta tara shi da yawa ya aje idan ka samu wannan magana ta ambaliya kar ya kuskure ya sha ruwa daga rijiya ko daga pompo har sai a ɗauki tsawon lokaci watakila duk dattin da ya shiga ya riga ya fita. Saboda in yarda ya shiga aka aunin shi aka turo dole sai an matsa pompo ruwa ya kare samu mai kyau fara biyowa shi ne abin da mutane za su yi za a rage gurɓatar ruwa misali idan mutum bai samu ruwan da zai samu ya sha ko fiya wata ko ya tare na sama ko kuma yana da ruwan roba wanda ya saya ba to abin da ake so shi ne idan ruwan ya zama hanyar ambaliya mutum bai yana kokwanton cewa ko ruwan ya gurɓata to sai a tafasa shi in ya tafasa a bar shi ya huce sai a zuba a cikin randuna ko a cikin roba ko a firji sai a sha tafasa ruwa yana kashe yau zai zai kawo matsala idan haka ya shi ko da ya gurɓa shi.
To ruwan sama idan aka tara ruwan sama shi ma sai an tafasa shi ko kuma a yanda yake yana da tsaftan da za a iya shan shi.
A ruwan sama na tafere shi zai ba ruwan farko ba ne ba shi da matsala ruwan farko saboda yana wanko da ci daga kan kwano ko kan gumi ya zo ya shiga cikin wata kila abin da aka matattara ruwan amma idan da muna ta riga ta yi nisa aka da ruwan sama za a iya shan shi ba matsala. Don misali ruwa ya ja wani kai kuma kana gurin yanzu zaka taimake shi wannan akwai matsala saboda idan aka zo ku shige ruwa tana da karfin gaske wanda kawai dai a dai kiyayi ma ije ruwa ta tafi da mutum na ɗaya kenan in ta tafi da mutum kai da ka tafi jawon ya zama na cewa wata kila kai ma kana ana riƙe da kai akwai ko wani abu an ɗaure kafa ko wani abu ka je ka jawo yaron amma ba ka bada da kai ne da cito inda wanda aka yi tsari da shi ko yake wanda bude ku to wannan yana da hadari gaske kwarai da gaske idan ma ya zama na cewa mutum ba shi da wani inda shi zai dafa ko a ja shi wanda zai rike shi to ya kan sai ya bar wanda yake mutum kawai da Allah shi kyauta kawai saboda akwai matsala za a iya yin ba inda igiyar ruwa shi
Dr. Gorko kenan da a tattaunawarsa da Amina Bahara Auna yanzu kuma bari mu ziyarci filin da fadafan mu kome wakiliyar sashen Hausa Zainab Babaji ta jiyo mana a yau.
Na ganyi kaman alale. To alale shi kuma yana kara mana shi ma kuzari a jiki din. Eh to amma kuma ba shi da nauyi shi ma yana da dadin ci da azumi din. Kuma mukan ci alale na kaman da kunin geda. Mukan hada da shi haka mu ci. To kin ga kaman alale din shi idan ka sai waken ka wake din kuma kanana ba manya ba. Yawanci manyan wake ana yi kaman da faduka da su white rice haka ana hada da su da farin shinkafa. To amma kananan yawanci sune ake yin alale din da shi. To in ka wanke shi ka dan sa shi a dan jika ka dan a ruwa sai ka dan kirba shi ko a turmi haka saboda bawon ya fita daga jikin waken. To can kuma sai ka yi amfani da kaman abin nan matatanka ka fitar da waken in ka zuba mishi ruwa da yawa ganyen za su tsaya bawon za su tsaya ta sama to sai ki dan tsiyaye shi ki fitar da bawon ki raba shi da waken. To can kuma sai ki sa mishi kaman dan atargunka da dan shambo da albasa sai a markada shi wani suka using blender wani kuma su kai shi markade aha to in an yi wannan markaden an kawo shi to kullun kuma sai ki zuba mishi kaman dan gishiri da su magide wani ba suka hada kaman da kwai da dan ganye haka to sai ka kada shi ka dan sa mishi in na man gyada ne zaka sa mishi man gyada ne in kuma na manja ne zaka sa mishi manja to a wurin kuma sai ka dudura shi kaman a gongoni gongoninka to akwai cups din da ake sai da su a kasuwa musamman ne
masu rufin
nan suna da murfi to yawanci shi yafi dacewa to amma wani lokaci ina fin karfin talaka to sai shi talaka yakan amfani da kaman wanda yan gongon suke yi akwai gongonin alle da yan gongon suke yi saboda yawanci abin nan a asibiti ma ba a bukatan ka yi amfani da leda saboda sinadarin da ake yin leda da shi yana da wasu chemicals da yakan kawo damuwa a jiki so an fi so ka yi amfani da gongonin to in ka gama ka dan sa ruwa a tukunyanka sai ka dora gongonayen a ciki na alle din da ka dan sassa su din to can sai ka rufe da ko leda haka ko kaman newspaper ka rufe saman shi kafin ka sa murfi aha to can kuma a ce minti 30 haka ya riga ya nuna to sai ka soki alalanka shi kuma kunin geda din ana yin shi ne da geda da shinkafa shinkafan na tuwo to shi shinkafan tuwon zaka jika ka wanke shi gedan kuma zaka dan babbare shi bayan ka jika ka separating nashi daga bawon da gedan
wato wannan jan
eh jan gedan eh a cire bawon nan jan nan sai rage farin cikin gedan to sai ka hada da gedan da shinkafan tuwon ka hada su tare a ja markada maka shi to in an ja markada shi an kawo to a lokacin kuma zaka tace shi kaman da yake tace kulun kamu
eh koko ki kaman zaka yi koko ne
zaka yi koko ne eh to in ka tace shi ruwan da ka samu din bayan ka cire sakin to shine zaka sa a wuta kai ta motsa shi yanda ka san kana motsa acha ya hauro ya kumbura ya zama daidai to haka zaka motsa
shi dai talgen to
zai yi kaman talgen to sai can in yayi kaurin nan ya haura to a lokacin kuma zaka dan sa mishi ka dan abin nan tsami amin da ana sai da shi dai yana nan haka ana ce mishi tsami
amma akwai masu sa tsamiya
eh akan sa tsami amma wannan ba na tsamiyan bane wannan zaka sa mishi tsami ne yana da wani dan zaki haka sosai tsamin yana nan fari haka to zaka dan sa mishi kadan tsamin nan ne yake fada bai shige kamar naira 20 ba nan 20 din ma yayi yawa to in ka dan sa mishi sai da hada shi kuma da ta haske to kai kunin gedan ka kenan wani yakan dafa shinkafan dafawa farin shinkafa ya dan wasa akai wani kuma yakan bar shi haka to haka na sai ka dan sa sugan ka kawai ka gama kunin kenan to zaka ci shi da alale din to yana tafiya tare yana da dadi
masu sauraro a nan muka kawo ƙarshen wannan shirin namu na yau a madadin wanda ya taimaka mana ya bada umarni Dan Brown da injiniyan mu na yau Mr. Dan tare da abokiyar aiki na da taya ni gabatarwa
Amina Buhari Auna
ni Zahra Aminu Fage daga nan birnin Washington DC ke cewa ku sha ruwa lafiya